الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 30 daidai ga watan Rajab shekara ta 2436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma sha an ga wata ku? To, wanda ya dace ma ɗaya ga watan Sha'ban shekara ta 2436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wato, a takaice kenan, a yau muna ɗaya ga watan Sha'ban shekara ta 2436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 5 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Malam ina hukunci wadanda kaman mutum ke je wada gurare da kaman mutane ba su gane suna ba kwarai sai su ji kaman ka ce kai malami malami ne suna girmama mata sai su samu kaman aikuwa ramu bakwai ne su ce bala ka zo kai mana addu'a da sani ba tare da an tara jama'a ba kai mai yawa addu'a ba tare da an tara jama'a ba ina hukunci wannan malam.
Wai menene matsayin musulmin da ya san abin nan ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce a nemi cewa ya yi kuma ya bada haɗin kai ya aikata wannan haramun ne kuma laifinsa laifi ne mai girma saboda babban haɗari mutum ya yi ilimi kana da sani akan matsala sannan ka take sani wannan kwata-kwata baya halatta musulmi duk abin da ya fahimta cewa ba gaskiya ba ne baya halatta ya aikata kuma baya halatta ya bada haɗin kai akan zartar da abin da bai dace ma shari'a don haka musulmi wato iya abin da ake bukata duk abin da ya tabbatar da gaskiya ne to wannan shine ake bukatar ya tabbata a kai duk abin da ya tabbata ba gaskiya ba ne a farko shi kar ya aikata kuma kada ya zama dan cikon banci ma'ana kada ya zama to dan rakiya akan azartar da duk abin da yake bai dace ma shari'a ba. Na'am. Na'am. Wai misali mutum ne ya yi aure kamar yadda ya gabata a darasinmu na jiya hadisin Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda wanda yake cewa yana daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake da mace ɗaya ko biyu ko uku idan ya auro budurwa cewa zai ci gaba da zama a gunta tsawon kwana 7 bayan cikar kwana 7 sannan sai ya yi rabon kwana tsakankaninta da sauran matan shi idan ko ba zaura ce mutum ya auro to zai ci gaba da zama a ɗakinta tsawon kwana 3 ran da kwana uku ya cika sannan sai yayi rabon kwana tsakanin da sauran matan shi. To shine dan uwa yake cewa misali mutun ne ya auri budurwa, ran da aka kawo ta sai rashin lafiya ta kwantar da shi, aka kai shi likita ko yayi bulaguro da abin da yayi kama da haka. Misali ko aka kama shi a kurkuku, menene matsayin waɗannan kwanuka bakwai na ta, shin sun saraye ko kuma ba su saraye ba? Wannan kwanuka ba su saraye ba, zaman da yayi a likita ran da Allah ya bashi lafiya ya dawo gida dole sai ya mata kwanan ta bakwai. In bulaguro ne ya kama shi yayi wannan bulaguro, idan ya dawo dole sai ya mata kwana bakwai. Kuma waɗannan kwanuka bakwai sharadi ne, dole ana buƙatar a jera su, an gane ku, dole ne a jera su. Don haka wannan haƙƙi ne wanda yake tabbatacce a shari'a. In budurwa ce kenan kwanuka bakwai ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bata a kan harshen manzansa cewa tana da haƙƙin a yi kwana bakwai a ɗakinta. Idan mazaura ce tana da haƙƙin a yi kwana uku a ɗakinta sannan a yi rabon kwana. To shi ne muka yi bayanin cewa idan mazaura ce tana da wato zaɓi tsakanin al'amura guda biyu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya auri Ummu Salama, Allah ya kara mata yadda, ran da ya cika kwana uku, ran da ya cika kwana uku a ɗakinta, manzon Allah sai yake cewa innahu laysa biki ala ahliki hawanu, ki san da cewa baki da wani kaskanci da wulakanta a wajen mai gidanki, ma'ana kina da kima, kina da daraja, kina da martaba. Manzon Allah yake ce mata in shi'iti sabba'atu laki wa in sabba'atu laki sabba'atu li nisa'i. Manzon Allah yace in kina so kin ga kin yarda kin amince in ci gaba in zarce in miki kwana bakwai, amma in har na miki kwana bakwai to ki tabbata cewa sauran matana kowace sai na mata kwana bakwai kafin da za mu yi daki. Amma in kin ga kin yarda kin amince to wannan kwanuka uku da nayi wannan sun kebanta gare ki, ba magana a rama ma wasu. Don haka anan abinda muke so mu gane, in wani uzuri ya gitta ma shi mai gidan ko rashin lafiya ko kuma kasancewar bulaguro ko wani abin da yayi kama da haka, to wannan dole ne idan wannan uzuri ya gushe kwanukan ta bakwai dole sai an cike mata. In kuma misali yayi kwana biyu ko yayi kwana uku sai wani uzuri ya gitta rashin lafiya ta kwantar da shi ko yayi bulaguro, idan ya dawo dole sai ya cike mata kwanukan ta sannan kuma a yi rabon kwana. Na'am. Wai misali mace ce in ta yi bari, yaya za ta yi? Za ta ci gaba da kake cewa sallolinta, wai ma'ana za ta ci gaba da sallah ko ba za ta yi sallah ba, ma'ana a wannan jini na bari da ta yi. Jini wanda yake na bari ɗaya yake da jinin aihuwa, domin shi ma aihuwa ne, an gane ko? Idan mace ta yi bari jinin da ya zo mata wannan jini ne na aihuwa, hukuncinsa hukuncin jinin aihuwa. Idan jini ya dakata kai tsaye ko da bayan kyautawar ido ne da yin wannan bari, dole za ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada. Idan ko jini ya zarce to za ta dakatar da sallah da sauran duk abubuwan da ba su dace ba, kenan sai an kai cikar kwana 40. Ran da kwana 40 ya cika, idan jini bai tsaya ba dole za ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada. Wannan jini ba jinin biki ba ne, jini ne wanda yake na rashin lafiya. Idan ku kafin kwana 40 jini ya tsaya to wannan dole ne za ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada, don haka shi ma bari biki ne ɗaya yake da jinin aihuwa, domin shi ma sababin shi aihuwa ne ta kawo wannan, illa kasancewar abinda aka aihuwa bai zo da rai ba. Ko da cikin wata ɗaya ne idan mace ta yi bari shi, in dai jini ya zo wannan jinin biki hukuncin sa daya. Na'am. Wai musulmi da mumini ɗaya ne, suna gamuwa suna rabuwa, akwai inda in aka ambaci musulunci to wannan ya hada wato ayyuka waɗanda suke na bayyane da ayyuka waɗanda suke na goye. Akwai inda in aka ambaci imani ya hada ayyuka waɗanda suke na bayyane kuma ya hada ayyuka waɗanda suke na goye. In sun hadu a guri daya, ga kalima ta al-islam, ga kalima ta al-iman. Kalima ta al-islam tana daukan ayyuka na ibada waɗanda suke na zahiri, kalima ta imani sai ta dauki ayyuka na ibada waɗanda suke boyayyu, kamar yadda suka hadu a cikin hadisi na Jibril alaihi salam, hadisin Umar, wanda Jibril alaihi salam ya zo yima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi, wanda Umar yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin irtala alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya muhammad akhbirni an al-islam fa qala al-islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tahujja al-baita wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni an al-iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. A shahid anan da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da musulunci, manzon Allah sai ya zana ayyuka waɗanda suke na zahiri, shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dai kenan. Abu na biyu shine iqamus sala, na uku ita'uz zakah bayar da zakka, na hudu azumtar wata na ramadan, na biyar shine hajji. Waɗannan dukkan su ayyuka ne waɗanda suke na zahiri. Da aka masa tambaya game da imani, manzon Allah sai ya fassara imani da abin da ya shafi ayyuka na zuciya, shine yace an tu'mina billahi, za ka yi imani da ubangijinka, sannan ka yi imani da littattafansa, ka yi imani da manzanninsa, sannan ka yi imani da wato shine wato yini na alkiyama, sannan ka yi imani da alkadarinsa, alkhairinsa da sharri, kenan na cikon shi da shi ne imani da mala'iku, an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Haka a can Ubangiji ta'ala ya bambanta tsakanin imani da musulunci, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum. Nan Ubangiji ta'ala ya bambanta musulunci da imani, saboda shi imani abu ne wanda mahallinsa shine zuciya, ayyuka waɗanda suke na zuciya, shi kuma musulunci ayyuka waɗanda suke na zahiri. Kenan in musulunci ya kadaita to wannan ya dauki ayyuka waɗanda suke na bayyane da waɗanda suke na goye, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa man yabtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Haka shi ma imani idan ya kadaita to wannan ya hada ayyuka waɗanda suke na goye da ayyuka waɗanda suke na bayyane. Dan haka ka'ida de kullu mu'minin musliman, an gane ku, kullu mu'minin muslimun walaysa kullu muslimin mu'minan, kenan dukkan mu'mini muslimi ne amma ba kowane muslimi bane mu'mini, dukkan mu'mini muslimi ne amma ba kowane muslimi bane mu'mini, saboda shi imani ya ta'allaka da abin da ke cikin zuciya. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya daidai gabar da malam Allah ya ji kansa ke cewa wa fi babi wa idillahi bainal murji'ati wa bainal wa'idiyya min al-qadariyya wa ghayrihim, wanda abu a darasi da ya gabata malam yana mana bayani game da bambanci tsakanin ahlus sunna wal jama'a da sauran wato jama'un da suke kai dangane zuwa ga musulunci, wanda su ahlus sunna wal jama'a jama'a ce wadda take zababba adila, wadda take tsaka-tsakiya, bata kasa kai inda ake bukatar a kai, sannan kuma bata wuce gona da iri ba. A komai zaka samu ahlus sunna wal jama'a su tsaka-tsakiya ne, babu sakaki, sannan kuma babu shishigi. An gane ko? Kenan su suna tsakankanin baina ahlul ifradi wat tafri, tsakankanin waɗanda suka yi sakaki suka kasa kai inda ake bukatar a kai, da tsakanin kuma waɗanda suka wuce makadi da rawa. To shine anan malam yake cewa wa fi babi wa idillahi, a cikin babi na magana game da alƙawari na azaba da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma bayin da suka fandare masa, da kashidin da ya musu, da barazanar da ya musu da azaba, malam yace bainal wa'idiyya, ahlus sunna wal jama'a suna tsakankanin jama'ar da ake kiran su al-wa'idiyya. Al-wa'idiyya sune al-qadariyya, waɗanda suke faɗa suke cewa dole ne duk abinda Allah ya yi alƙawari na azaba ga waɗanda suka juya masa baya, suka ce dole ne Allah ya azabtar da su. Maganar ai musu rangwame kwata-kwata ma bata mata su ba, don haka su a abin da yake aqidarsu, duk wanda ke aikata babban laifi idan ya mutu bai tuba ba, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dusa shi wutar jahannama a ranar kiyama, kuma zai dawwama a cikinta har abada. Dan haka suke cewa inna Allah tawa'ada al-asina bin nari wal azab wa huwa la yukhlifu al-mi'ad, Ubangiji ta'ala ya ma masu sako alƙawarin wato wuta da wata azaba ta musamman, dan haka suka ce dole ne Allah ya azabtar da su, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya saba alƙawari. To dan haka kasancewar kenan su ne ake kira alwa'idiyya. An gane ko? Alwa'idiyya, wanda su ne dai waɗanda suke kafirtar da musulmi a sababin ya aikata babban laifi, kuma in ya mutu bai tuba ba, suka ce dole ne Allah ya shigar da shi cikin wuta har abada, kuma ba za a fitar da shi ba. Sun ce shi ne ya ce bainal murji'a, kenan tsakankanin murji'a, sai ya ce wa bainal wa'idiyya min al-qadariyya wa ghayrihim. Al-murji'a, kamar yadda bayani ya gabata, an ciro wannan kalima ne daga al-irja. Idan aka ce al-irja shine wato at-ta'khir, ma'ana jinkirtar da wani abu. Sun samu wannan suna cewa al-murji'a domin sun fitar da ayyuka daga cikin imani. Sun ce imani daban, ayyuka daban. Idan mutum ya ce la ilaha illallah, suka ce wannan ya zama mumini, ko da bai taba aikata aiki daidai da misqala zarra na ibada, dole ne a shigar da shi aljanna a ranar kiyama. Kuma duk wasu ayyuka da zai yi na shashanci, waɗannan ayyuka ba sa cutar da imaninsa. Su al-murji'a biyayya ga Ubangiji ba ta ƙara imani, saban Allah baya rage imani. In dai mutum ya ce la ilaha illallah to musulmi ne, su a aqidarsu kwata-kwata, ko da bai taba aikata aiki na ibada, duk ayyukan da yayi na sabo a rayuwar shi ba sa haramta masa shiga aljanna. An gane ko? Kenan imani daban, ayyuka daban, su a aqidarsu. Wannan ko ya ci karo da aqidar ahlus sunna wal jama'a, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. To akwai al-irja, wanda ake dangana shi zuwa ga wasu daga cikin shugabannin musulmi, musamman malaman kufa irin su al-imamu Abu Hanifa. Al-imamu Abu Hanifa, malamai suna cewa shi ma murji'i ne, ma'ana yana daga cikin wannan jama'a wanda ake kiran su murji'a. Illa kasancewar irja'in irin su al-imamu Abu Hanifa da wasu su ya sha bamban da irin waɗancan, domin su sa'ad imamu Abu Hanifa Allah ya ji kansa su sun tafi akan cewa ayyuka ba sa daga cikin imani, aiki daban imani daban, illa kasancewar sun yi dace da ahlus sunna akan cewa duk wanda ya mutu yana aikata ayyuka waɗanda suke na sahu manya-manyan ayyuka, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai azabtar da shi da azaba ta wuta in har bai masa rangwame ba, amma a ƙarshe za a fitar da shi da ceto a kai shi gidan aljanna, da ceton masu ceto za a fitar da shi a kai shi aljanna. An gane ko? Kenan kaga anan ya sha bamban da waɗancan almurji'a wanda su suka ce ayyuka na saƙo ba sa cutar da imani, in dai ka ce la ilaha illallah kawai makomarka aljanna, duk aikin da kai na saƙo wannan ba zai shigar da kai wuta ba. Sannan kuma su sa'an imamu Abu Hanifa sun yi dace da ahlus sunna wal jama'a akan cewa shi imani ban makawa abu ne wanda dole sai mutum yayi furci da harshensa. An gane ko? Sabani ga waɗancan su wasu murji'a daga cikinsu sun tafi akan cewa in ka kudirce kalima ta la ilaha illallah da zuciyarka ko da baka furta ta ba, to sunanka musulmi kuma makomarka aljanna a gobe kiyama. To sa'an imamu Abu Hanifa sun yi dace da ahlus sunna wal jama'a akan cewa imani ban makawa dole sai mutum yayi furci da harshensa. Sannan kuma ayyuka waɗanda suke na farilla wanda Allah ya wajabta ma bayinsa, duk wanda ya aikata ya cancanci a sakauta masa da lada kuma a yabe shi, duk wanda yake aikata abinda Allah ya farlanta masa to ya cancanci a zarge shi kuma ya cancanci azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka wannan irja'i na al-Imamu Abu Hanifa da wasu daga cikin shugabanni, wannan irja'i na su ba kafirci bane, illa kasancewar faɗa ce wanda take ba ta da asali a shari'a, faɗa ce ta bid'a. Don haka maganar su da suka fitar da imani daga cikin ayyuka wannan bid'a ne. An gane ko? Ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jama'a, imani da ayyuka abubuwa ne waɗanda suke ɗaya ba sa rabuwa. Amma wancan irja'i na cewa in mutum yace kalima ta la, in yace la ilaha illallah ko da bai taba yin sallah, bai taba yin azumi, bai taba yin wasu ayyuka na ibada, ko da iya rayuwarsa gaba ɗayanta ayyuka ne na saƙo, to makomar shi aljanna ce a gobe kiyama. Su a iya aqidar su kenan ayyuka na ibada ba sa daɗa imani, ayyuka na saƙo ba sa rage imani. Imani abu ne dunƙulalle kawai, in dai ka ce la ilaha illallah ka zama mumini kuma mai cikakken imani, duk wasu ayyuka da za ka yi na ibada ba sa ƙara imaninka, duk wasu ayyuka na saƙo da za ka yi ba sa rage imaninka. To don haka ahlus sunna wal jama'a su sai suka zamanto tsakatsakiya tsakankanin waɗannan kenan alwa'idiyya, waɗanda suka ce kawai duk wanda ya mutu akan aikin saƙo bai tuba ba, dole ne Allah ya azabtar da shi, dole ne ya shigar da shi wuta kuma ya dawwama a cikinta, domin shi yama masu saƙo alƙawarin azaba ta wuta. Don haka suka ce shi ba ya saba alƙawari. Ahlus sunna wal jama'a a aqidar su sai suka ce duk wanda ya mutu akan ayyuka na saƙo bai tuba ba, to wannan lamarin shi za mu maida zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In Allah ya ga damar yi masa rangwame, ya rangwamta masa laifukansa. In ya ga damar azabtar da shi, ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa. Amma a ƙarshe komin kankantar imanin shi za a fitar da shi a kai shi aljanna, ba zai dawwama a wuta ba. Menene dalili na ahlus sunna wal jama'a akan wannan cewa mai aikin saƙo ba zai dawwama a wuta ba, kuma cewa mai aiki na saƙo ba za ka yanke shakka cewa ɗan wuta ne? Kamar yadda aqida ce ta alwa'idiyya wadda ta yaɗu a cikin jama'a ta musulmi cewa duk mutumin da ya kashe kansa ai ɗan wuta ne, haka ake faɗa cewa wai mutumin da ya kashe kanshi ɗan wuta ne. A ina kuka yi da Allah ya ce maka ɗan wuta ne, zuwa kai ka leƙa kaga cewa an shigar da shi wuta? To a aqidar ahlus sunna wal jama'a, da mutumin da ya kashe kansa, da mutumin da ya kashe wani, menene misali, menene bambanci mutumin da ya kashe wani, me yasa shi ba a cewa dan wuta ne sai mutumin da ya kashe kanshi? Ran shi hinta wani yayi, kenan min babu aula ma a ce wanda ya kashe wani dan wuta ne maimakon a ce wanda ya kashe kanshi dan wuta ne. To dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa mutumin da ya kashe kansa ko ya kashe wani ko da kofin giya mutum ya mutu a hannu wal iyazu billahi ko mun aikin sabansa indai ya mutu a matsayin shi na musulmi bai tuba ba to iya abin da yake kanmu dole mu maida al'amarin shi zuwa ga ubangijinsa tsakanin bawa da ubangiji ba a shiga in Allah ya ga damar yafe masa kai tsaye Allah zai yafe masa dukkan laifukan da yake kai shi aljanna in ya ga damar azabtar da shi to zai azabtar da shi amma gurgudun laifinsa a ƙarshe ko mun tsawon zaman da yake a wuta za a fitar da shi a kai shi aljanna gurgudun imanin da yake da shi ko mun kankanta shi a cikin zuciyarsa. Dalilin ahlus sunna wal jamaa akan wannan mas'ala shine hadithin dake cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari hadithin ubada ibn samit Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazunu wala taqtulu auladakum ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوجب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم فتره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فزعم الله يكيتشي وقيم بايع آدني akan cewa ba za ku hada bautar ubangijinku da wani ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba ba za ku yi kisan kai ba ba za ku saba game da duk abin da aka ce ku yi sannan kuma ba za ku zo da wani yankin ƙarya tsakanin hannuwanku da ƙawagonku manzo Allah ya ce fa man wafa minkum bizalika duk wanda ya cika da wannan mubaya'a daga cikin ku ya tabbatar da cewa fa ajruhu ala Allah sakamakon cika mubayi'arsa na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an fa uqiba fid dunya duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan aka masa hukuba a nan duniya ma'ana yayin sata aka yanke masa hannu ko yayin zina in mai aure ne aka jijjife shi har ya mutu idan ba mai aure ba ne aka masa bulala dari bazan Allah ya ce fa huwa kafaratullah wannan hukuba da aka masa wannan haɗi da aka masa shine kankarar wannan zunubi a kiyama Allah ba zai bincike shi da wannan laifi ba sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan yayi sata ko yayi zina ko yayi kisan kai ba a cimke shi ba sun masatarahu Allah sannan Allah ya lullube shi ba a kama shi ba ya mutu akan haka bai tuba ba manzo Allah ya ce fa huwa ilallah lamarin shi na ga ubangijinsa in sha'a afa anhu in Allah ya ga damar yi masa rangwame yayi masa rangwame wa in sha'a aqabahu ala zalik in ku Allah ya ga damar yi masa hukuba yayi masa hukuba akan laifinsa kaga wannan kenan yana nuna mana aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya mutu akan wani laifi daga cikin manyan laifuka bai tuba ba ba maganar mu cewa na dan wuta ne iya abinda zamu yi sai mu ce wane lamarin sa na ga ubangijin shi in Allah ya ga damar yafe masa yafe masa in ya ga damar azabtar da shi ya azabtar da shi gurgudun laifinsa amma ba mu da hujjar da zamu ce dan wuta ne kuma ba mu da hujjar da zamu kafirtar da shi kamar yadda bayani zai zo nan gaba daga cikin alqur'ani abinda yake tabbatar da haka shine fadar Allah subhanahu wataala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yakfuru ma duna zalika liman yasha lalle ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani amma yana gafara ga duk abin da yake koma bayan shirka ga wanda ya so duk abin da bawa yake aikatawa na laifi in ya mutu bai tuba ba in dai ba shirka bane to Allah yana iya gafarta masa in ya ga dama shirka ita kadai ce idan mutum ya mutu bai tuba ba Allah yayi alƙawarin ba zai gafarta masa ba amma ko kisan kai ko sata ko zina ko wasu ayyuka waɗanda suke na safo na daban mutum ya mutu bai tuba ba to Allah yana iya gafarta masa kuma yana iya azabtar da shi gurgudun laifinsa kaga kenan sabani ga su alwa'idiyya suka ce kawai mai aikata babban laifi idan ya mutu akan haka dole ne Allah ya shigar da shi wuta kuma dole ya dawoma. Suka ce wai Allah ya yi alkawalin azabtar da masu sako don haka kuma ba zai saba alkawali ba. Wannan ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa. Haka su murji'a da suka ce in ka ce la ilaha illallah duk ayyukan da zaka yi na sako ba sa cutar da kai, Allah ba zai sanya ka wuta ba a ranar kiyama saboda ka ce la ilaha illallah. Wannan la ilaha illallah ta zama shamaki tsakaninka da wuta, makomarka aljanna ce. Koda baka taba yin sallah, baka taba yin azumi, duk ayyukan sabanka ba sa hana ka shiga aljanna. Kuma maganar a sa ka wuta in ne ka ce la ilaha illallah ba ta taso ba. To shine anan malam yace wa fi babi wa idillahi, a cikin babi na kashidi da barazana na Ubangiji subhanahu wa ta'ala diyi ga waɗanda suke masu saba masa, yace ahlus sunna wal jama'a bainal murji'a, suna tsakankanin murji'a waɗanda suka ce imani daban aiki daban, biyayya ba ta ƙara imani, ayyuka na sako ba sa rage imani. Duk wanda yace la ilaha illallah ko da bai taɓa yin sallah bai taɓa yin azumi, duk ayyukan sabansa makomar shi aljanna ce a gobe kiyama, ba maganar a sanya shi wuta. Haka suka faɗa wa bainal wa'idiyya, kuma suna tsakankanin wa'idiyya waɗanda suka ce duk wani wanda ya mutu yana aikata babban laifi dole ne Allah ya shigar da shi wuta kuma dole ya dawoma, ba maganar a yafe masa. Shine yace min alqadariyya, wato daga cikin alqadariyya wanda bayani ya gabata a kansu gairihin da wasunsu. Yau kenan za mu tashi, wato kenan za mu ci gaba a kan inda muka tsaya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fi babi asma'il imani wad-dini bayin al-haruriyya wal-mu'tazila wa bayin al-murji'a wal-jahmiyya. Malam Allah ya ji kansa yake cewa ahlus sunna wal jama'a a babi wanda yake na sunayen imani wad-dini da hukunce-hukuncen addini. Malam ya ce ahlus sunna wal jama'a bainal haruriyya, wato suna tsakankanin haruriyya. Haruriyya su ne khawarij, ƴan tawayen musulunci. Wal mu'tazila, wato da mu'tazilawa, an gane ko? Mu'tazila su ma wasu ne waɗanda suka ware suka koma gefe daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a. Sai ya ce wa bainal murji'a wal jahmiyya, kuma suna tsakankanin murji'a da aljahmiyya, wanda jahmiyya bayani ya gabata a kansu su ne waɗanda suke kai dangane zuwa Jaham ibn Safwan at-Tirmidhi, wanda shi yana daga cikin waɗanda suka kirkira kuri ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sunayensa da sifofinsa lafzan wa ma'anan, cewa in sun siffanta Allah da wani sunan da wata sifa ko suka ambace shi da wani suna sun kamanta shi da halitta, don haka gaba ɗaya suka kuri ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sunayensa da sifofinsa. Don haka kenan duk wanda yake da wannan aqida ake dangana shi zuwa wannan shaitani shine Jaham ibn Safwan. Kenan mai wannan aqida sai a ce masa jahmiyyu, in jama'a ce sai a ce ma wannan jama'a kenan jahmiyya. Su al-haruriyya su ne ake kiransu kenan khawarij, wanda sun yi fitona fito ne da Aliyu dan Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, a lokacin da ya karbi hukuncin da aka zartar masa tsakanin shi da Muawiya, Allah ya kara masa yadda. An gane ko? Saboda an samu fitintinu tsakankanin sahabbai waɗanda suka yaƙi juna, ɓangaren Aliyu ɗan Abi Talib da ɓangaren Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah ya kara musu yadda. To waɗannan su al-haruriyya an danganta su ne zuwa wata alƙarya da ake kiranta Harura, wadda tana kusa wato da birnin Kufa kenan, tana cikin ƙasar Iraki. Saboda can suka taru suka yi sansani, su ne suka zo suka yaƙi Aliyu ɗan Abi Talib, suka kafirtar da Ali, suka kafirtar da Muawiya. Sun kafirtar da Aliyu a kan cewa ya yarda da hukuncin da aka yi tsakanin shi da Muawiya, Allah ya ƙara masa yadda, sulhun da aka musu. To dan haka sai suka koma suka yi sansani a nan, suka ringa yakar Aliyu dan Abi Talib, kuma suka ringa yakar Muawiya, suka halatta jinanansu da dukiyarsu. kamar yadda suke halatta jini da dukiya na kafirai, to su ne ake kiransu kenan al-haruriya, ko kuma ka kiraye su al-khawari. Kenan in aka ce al-haruriya an dangana su ne zuwa wannan birni da suka yi sansani, kenan birnin da ake kiransa Harura. Ana kiransu al-khawari domin sun yi tawaye ga shugaba wanda yake na musulunci, sun koma gefe sun kafirtar da shugaba na musulmi shine Aliyu dan Abi Talib, kuma suka kafirtar da shi Muawiya, Allah ya kara masa yadda. Sannan su kuma Mu'tazila su ne wato mabiyan Wasil ibn Ata al-Azzan, wanda shi Wasil ibn Ata al-Majiri ne na al-Hasan, wato al-Majiri ne na Hasan al-Basri, wanda kasancewar ya ware daga cikin almajiran al-Hasan al-Basri sai ya koma gefe, ya zo da wata sabuwar aƙida na cewa duk mutumin da ke aikata babban zunubi to wannan ba za a ce masa mumini kuma ba za a ce masa kafiri, yana tsakankanin wani matsayi guda biyu, shi ba mumini ba shi ba kafiri ba, a nan duniya kenan hukuncinsa, amma in ya mutu akan haka bai tuba ba dan wuta ne. To shine al-Hasan al-Basri sai yake cewa i'tazala anna Wasil, yace Wasil ya kaurace mana, to dan haka mabiyansa sai ake kiransu al-Mu'tazila. Asalin kenan wanda ya assasa ko mu ce ya kirkira maza wannan kenan jama'a waɗanda suke na Mu'tazila shine Wasil ibn Ata. To shine anan malam yake cewa wa fi babi asma'il imani, a babi wanda yake na sunayen imani wa dini da hukunce hukunce na addini. Mi yake nihi da sunaye na imani da addini? Shine kamar da za a ce ma mutum mumini, ko a ce masa musulmi, ko a ce masa kafiri, ko a ce masa fasiki. Wadini da yake da hukunce hukuncen addini, kamar menene matsayin shi a nan duniya, kuma menene sakamakon shi a gobe kiyama. Su Khawarij wanda ake kiransu al-Haruriya da su da al-Mu'tazila sun tafi akan cewa duk mutumin da ke aikata babban laifi to a nan duniya baya cancanta a ce masa mumini, an gane ko? Baya cancanta a ce masa mumini. Me yasa suka ce su in aka ce imani sai mutumin da ya gasgata kalima ta la ilaha illallah da zuciyarsa, sannan ya tabbatar da ita da harshensa, ya tsaya tsayin daka game da duk abin da Allah ya wajabta masa, sannan ya nisanci dukkan manya-manyan laifuka. Amma suka ce duk mutumin da ya aikata babban laifi daga cikin manya-manyan laifuka, misali ƙarya ko sata ko kwace ko yi da mutane ko zina da abin da yake kama da su, suka ce wannan ba mu kiran shi mumini, ba za mu ce masa mumini ba. Sai dai suka dan samu sabani su Khawarij wanda ake kiran su Haruriya, suka ce duk wanda yake ƙarya wannan kafiri ne, ya kafirta. In ƙarya kai ka kafirta, in yi da mutane kai ka kafirta, in sata kai ka kafirta, in kwace kai ka kafirta. In dai babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka mutun ya aikata, to a aqidar Khawarij mutun ya kafirta. Suka ce jinin shi da dukiyar shi ya halatta. An gane ku? Su kuma Mu'tazila sai suka ce a'a, duk mutumin da ya aikata babban laifi, misali yayi ƙarya ko yayi da mutane ko yayi sata ko yayi kwace ko yayi zina, suka ce wannan ya fita daga cikin imani, amma kuma bai shiga cikin kafirci ba. Suka ce huwa bi manzilatin fa huwa bi manzilatin bainal manzilatayn, yana wani matsayi tsakankanin matsayi guda biyu. An gane ko? Kenan laisa bi mu'minin wala bi kafir, shi ba mu'mini bane shi ba kafiri bane, kenan hukuncin sa a nan duniya. Amma kuma sai suka yi dace tsakanin su da Khawarij, in ya mutu akan haka bai tuba ba, kamar yanda Khawarij suka ce dan wuta ne zai dawama a ciki, su ma haka Mu'tazila suka ce. To sai ya zamanto su ahlus sunna wal jama'a suna tsakankanin haka. Yanzu misali a aqidar ahlus sunna wal jama'a, idan aka ce wani mumini ne, misali sai ya kasance yana aikata ayyuka na sako, shine sata ko shine kwace ko shine zina ko shine yi da mutane ko shine ƙarya da abin da yake kama da haka, shin za mu ce masa kafiri? Ba za mu ce masa ba. iya abinda zamu ce masa, zamu iya ce masa mumini, zamu ce masa mumini, amma mumini ne mai ragaggen imani. Kenan dan haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a sai ka ce masa mu'minun naqisul iman, mumini ne mai ragaggen imani, ko ka kiraye shi fasiki. In haka ce fasiki kenan marar da'a, kaga kenan anan ahlus sunna sun zama tsakatsakiya. To in ya mutu akan haka bai tuba ba, menene aqidar ahlus sunna wal jama'a? Kenan lamarin shi na ga Ubangiji. In ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya azamtar da shi gurgudun laifinsa, a ƙarshe ko mun kankantar imanin shi za a kai shi aljanna. Amma sabani ga mu'tazila da su da khawari suka ce in ya mutu akan haka bai tuba ba, makomar shi wuta ce kuma zai dawoma a cikin ta. A nan duniya sun tube masa imani, su khawari sun ce ya kafirta. In dai mutum a matsayin shi na musulmi in yayi ƙarya a aqidarsa, to ya kafirta, dole ya dawo ya jaddada musuluncin shi. In ya mutu akan haka suka ce dan wuta ne kuma zai dawoma a ciki. Su mu'tazila suka ce idan musulmi yayi ƙarya, to anan ba za ka ce masa mumini, ba za ka ce masa kafiri, yana wani matsayi tsakatsakiya, shi ba mumini shi ba kafiri ba. Kaga to mu kwa aqidar ahlus sunna wal jama'a, ko kisan kai mutum yake, ko kwace yake, ko sata yake, ba mu da hujjar za mu tube masa imani. Za mu ce mumini ne amma mai ragaggen imani, ko kuma mu ce fasiki ne ma'ana marar da'a ne ga Ubangijinsa. Idan ya mutu akan haka bai tuba ba, ba za mu ce dan wuta ne, sai dai mu ce lamarin shi na ga Ubangijinsa. In ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa. Wannan ita ce kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a. Shine malam ya ce wa fi babi asma'il imani, a babi wanda yake na sunayen imani da za a ce muslim, ko a ce mu'min, ko a ce kafir, ko a ce fasik, ya ce waddini da hukunce-hukuncen addini kenan a duniya da lahira, cewa idan mutum ya aikata kaza ya mutu bai tuba ba, menene hukuncinsa a lahira? Idan mutum na aikata abu kaza na saƙo, menene hukuncin shi a nan duniya? An gane ku? Yace to ahlus sunna wal jama'a bainal haruriyya, suna tsakankanin al-haruriyya, su ne khawarij. Su khawarij sai suka wuce gona da iri da su da mu'tazila, suka ce in mutum ya aikata babban laifi, su khawarij suka ce ya kafirta. Su mu'tazila suka ce shi ba mumini bane shi ba kafiri bane, yana wani matsayi tsakatsakiya, shi ba mumini shi ba kafiri ba. Kenan kaga ahlus sunna wal jama'a a nan sai suka yi hannun riga da su. Ahlus sunna suka ce a'a, mai aikata babban laifi mumini ne amma mai ragaggen imani. Kenan a nan duniya ne za mu ce masa, ba za mu ce masa kafiri, dole abinda za mu ce masa mumini, za mu kiraye shi mai ragaggen imani, ko mu ce musulmi ne. Yanzu barawo yana sallah, ca za mu yi kafiri ne ko musulmi ne? Ca za mu yi musulmi ne, illa kasancewar farawo ne, ma'ana fasiki ne. Amma su a wajensu kafiri ne. Su ko a wajen mu'tazila ba za ka ce masa mumini, ba za ka ce masa kafiri ba, sai dai ka nema masa wani matsayi tsakankanin imani da kafirci. To a wajen hukunci na addini, su haruriyya da mu'tazila, menene matsayin mutumin da ya mutu yana aikata babban laifi bai tuba ba? Su a wajensu dan wuta ne, zai shiga wuta kuma ya dawoma a cikinta. To menene matsayin mai aikata manya-manyan laifuka ya mutu bai tuba ba, menene matsayin shi a wajen ahlus sunna wal jama'a? Kenan za a maida al'amarin shi zuwa ga Ubangiji, ba za a ce dan wuta ne. In Allah ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa. To sai ya ce wa bainal murji'a, haka nan tsakanin murji'a wal jahmiya da su jahmiya, wanda murji'a da jahmiya su sun tafi akan cewa duk mutumin da ya ce la ilaha illallah, komun aikin da yake na saƙo, to ba za a shigar da shi wuta ba, makomar shi aljanna ce. An gane ko? Makomar shi aljanna ce. Kuma su a nan a aqidar murji'a da su da jahmiya, komun aikin saban da mutum yake, ba za ka ce masa fasiki ba, kuma ba za ka ce masa mai ragaggen imani. Su a aqidar su mumini ne cikakken imani. Su a wajensu kenan mu'min ne kamilul iman. Amma a wajen ahlus sunna wal jama'a, wanda yake aikata ayyuka na saƙo, bai tuba ba, wannan mu'mini ne mai rikikken imani, ba za mu washi imani cikakke, me yasa? Saboda baya da'a ga Ubangijin shi. Ba za mu tube masa imani ba kwata-kwata, sannan kuma ba za mu bashi imani cikakke, sai dai mu ce mu'mini ne mai rikikken imani. Su murji'a da jahamiya sai suka ce mu'mini ne mai cikakken imani, aikin sabo da yake baya cutar da imaninsa. Su kuwa mu'tazila da su da haruriya sai suka tube masa imani gaba daya. Kenan anan mun gane ahlus sunna wal jama'a kenan suna tsaka. Sai yace wafi babi wafi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bainar rafida wa bainal khawari. Yace su ahlus sunna wal jama'a game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tsaka tsakiyar ar-rafida, wato su ne yan shi'a, wa bainal khawarij, da tsakankanin khawarij. An gane ko? Khawarij kenan su ne dai al-haruriya waɗanda suka gabata, wanda su rafida su ne waɗanda suke masu shishigi daga cikin yan shi'a, wanda sun samo wannan suna da ake kiran su rafida, an jiro shi ne daga ar-rafu. In aka ce ar-rafu, ka watsar da abu, ka kaurace, ka fita daga cikin hanyarsa. Sun samu wannan suna lokacin da Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Abi Talib. An gane ko? Shi Zaid dan Ali ne, Ali shi kuma dan Husayn ne, Ali da Ali wanda ake kiran shi Zainul Abidin, shi kuma jikan Ali dan Abi Talib ne. An gane ko? Shi Zaid yana daga cikin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To su waɗanda suke rafida a lokacin nan sai suka tambaye shi, suka ce me zaka faɗa game da Abubakar da Umar? Sai yabo ga Abubakar da Umar. Sai suka ce a'a, dole ne ka raba hanya da su. An gane ko? Sai yake cewa ma'azallah, wazira jaddi, yace Allah ya tsare ni, yace yanzu ministotin kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan fita daga bayan su. A lokacin nan sai suka masa tawaye, suka ce to kai ma ba mu ba kai. Sun nemi cewa ya nuna a gaban jama'a, ya bayyana cewa ya fita daga bayan Abubakar da Umar, ba shi ba Abubakar ba Umar. Sai yace Allah ya tsare ni, yace waɗanda suke fadawan kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu zan dawo daga rakiyar su. To a lokacin nan wa rafadu, sai suka kakkabe shi, suka kaurace masa, suka ce to kai ma ba mu ba kai. Tun daga wannan lokaci sai ake kiran su ar-rafida. An gane ko? Ake kiran su ar-rafida kenan, su ne waɗanda suka yi shishigi a cikin yan shi'a, wanda shi'anci a farko ya samo asali ne tun lokacin da jama'u na sahabbai suka kasu kashi biyu da tabi'ai, lokacin da aka samu ja'inja tsakanin Muawiya da Aliyu dan Abi Talib. Waɗanda suka mara ma Aliyu baya sai ake kiran su kenan shi'a na Ali kenan, waɗanda suka goya ma Ali baya. Sannan su ma waɗanda suka goya ma Muawiya, Allah ya kara masa yadda, baya sai ake kiran su ma shi'a kenan na bangaren wancan. To dan haka sai ake kiran waɗannan shi'a. Sai aka samu wani shaidani, shi ne Abdullahi ibn Saba, wanda asalinsa ba Yahudi ne, wanda ya zo ya bayyana cewa ya musulunta, amma mi yake nihi? Kura ce ta lullaba da fatar tinkiya don ta yi ɓanna. Ba musuluncin ba yake nihi, yana nihi ne ya yi zagon ƙasa, ya yi ƙafar angulu a cikin musulunci, ya lalata musulunci, kamar yadda Bulus ya zo ya lalata addini da Kiristanci, ya zo musu da wasu littattafai, ya ce ya Annabi Isa ya mushi wahayi. Annabi Isa ya zo masa da waɗannan littattafai. To haka asalinsa ba Yahudi ne, shi Abdullahi ibn Saba, wanda asalin kashe Usman, Allah ya kara masa yadda, shi ne ya harzuka mutane daga birnin Kufa da birnin Basra da birnin Masar, ya zuga su, suka taso suka zo Madina, suka gewaye gidan Usman, Allah ya kara masa yadda, kwana da kwanuka, suka ce ba su yadda ba da shugabancin Usman. Wanda suka haura Usman a wannan yini, yana azumi, yana karatun Alkur'ani, suka yanke ka. Wanda shi wannan shaidani Abdullahi ibn Saba ba Yahudi ne, shi ne ya zuga mutane aka zo aka kashe Usman. to wannan shine asalin wanda yazo ya kirkira shi an ci sai ya raba da san iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine wanda ya bayyana shishigi game da Aliyu dan Abi Talib ya nuna cewa ai Aliyu ma Allah ne a lokacin nan Aliyu ya wawure shi zai gama da shi sai ya gudu ya koma wani birni wanda ake kiran shi wato ya koma wani birni can yaje ya tare a can Aliyu dan Abi Talib ya nema ya gama da shi amma sai ya hijira to wannan su ne asalin waɗanda ake kiran su kenan Shi'a waɗanda kenan da suka bi suka da wanda suka zo daga baya sai ake kiran su Rafida amma a farko Shi'anci na farko akwai waɗanda suke fifita Ali akan Usman a wajen matsayi na daraja an samu daga cikin magabata waɗanda su a wajen daraja bayan Abubakar sai Umar daga Umar sai su sayo Aliyu sannan na hudu sai su ce Usman amma daga cikin su ne aka samu wanda shi Abdullahi ibn Saba da yazo ya kirkira wannan Shi'anci wanda ake kiran shi Rafida shine sai yazo sai ya raba da san iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a ƙarshe dai suka nuna cewa Aliyu shi kanshi matsayin shi ya kai matsayin ilahiya cewa ubangiji ne da shi da ƴaƴansa to dan haka su waɗannan Rafida su ne suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke la'antar su suke kafirtar da su dan haka sun bayyana a zamanin Aliyu dan Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda amma ni aka yi waɗanda suke kudirin cewa Aliyu Allah ne Aliyu dan Abi Talib ya ringa kama su ya ringa kona su ya ringa tura su cikin wuta wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari daga Ikrima Allah ya kara masa yadda Allah ya ji kansa yake cewa malami na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa wato an zo ma Aliyu dan Abi Talib bi zanadika da su ne waɗanda suka ɗauke shi daga matsayin da Allah ya aje shi suka kai shi matsayin da ya wuce suka yi kudirin cewa Ali shi ma Allah ne Aliyu ya ringa kona su da wuta Abdullahi dan Abbas da labari ya cin masa sai yake cewa law kuntu ana lam uharriku yace inda a ce ni ne suka ma haka yace bazan kona su da wuta ba me yasa yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani da azaba ta wuta yake cewa la tu'adhibu bi azabillahi kar ku azabtar da halitta da azaba ta ubangiji yace wala qataltuhum yace inda ni ne yace kashe su zai yanke kan zai yi tai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce mun baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canza addinin shi ya rudda ku kashe shi ma'ana ku sarre masa kai wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari wanda yana tabbatar da cewa Aliyu dan Abi Talib ya kama su yayi ta kona su waɗanda suka yi kudirin cewa shi ma Allah ne wanda su ne wanda suka yi shishigi daga cikin ƴan Shi'a to su kuma Khawarij kenan shine yace wa fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bainar rafida game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna wal jamaa suna tsakankanin ar-rafida kenan su ne ƴan Shi'a ne wa abinda ake kiran su rafida ake kiran su wanda babbar daular su ita ce daular ta Iran wanda ka kama wannan kin su zaka ji ka kama ran Ashura ka ji yanda ake la'antar Abubakar Allah ya kara masa yadda da yanda suke zagin Umar Allah ya kara masa yadda idan ka ji sun ce maka sanaman gumaka biyu suna nihi Abubakar da Umar har yau a wajen ƴan Shi'a na Iran Aisha matsayin mazinaciya take karo take waliyazu billahi da ita da Hafsa saboda dukkan bincika a sunan su ba sa sama iya sunan Aisha ko Hafsa kuma ba sa sama da sunan Abubakar ko Umar ko Usman waɗannan dukkan su abokan gaban su ne dan haka waɗannan ƴan Shi'a ne Rafida malamai sun kafirtar da su matsayin su kafirai suke dan haka Iran da ake kiranta daula islamiyya ba daula islamiyya bace daula ce kufuriyya daula ce ta kafirci kar musulmi ya dauke ta akan cewa daula ce ta musulunci wallahi duk buga gaban da suke akan cewa wai musulunci ne suke ma ba musulunci ba suke ma kuma kar ka yi tsammanin cewa suna da wani takon saka tsakankanin su da Amerika da Isra'ila kansu a haɗe yake idan kana so ka gane da haka ka je ka karanta wani littafi wanda ake kiran shi ma za ta arifu an hizirillahi ko kuma wani littafi wanda ake kiran shi hatta lanan hadi kada a yaudaremu anan zaka fahimci anan zaka ji shi shugabannin Iran suna fada cewa tsakaninsu da Amerika babu wani takun saka duk abin da suke wannan siyasa ce ta duniya na abotar da hankalin jama'a ta musulmi kana ganin kamar akwai wata gaba wallahi in har haka ne da yau Iran bayan da za a yi ta kai labari tsakaninta da Amerika kullun sai ka ji kamar gobe a kai musu hari amma babu maganar kuma ga kungiyarsu kungiyar Hizbullah wannan kungiya har yau a cikin girgam na Amerika ba ta cikin layin kungiyoyi waɗanda suke na ta'addanci kungiya ce wadda take da makamai ko ina tana kai yaki a inda ta ga dama ba ta cikin layin kungiyoyi waɗanda suke na ta'addanci wanda tushenta a cikin liban take dan haka kasancewar wannan duka abubuwa ne na wautar da hankulan musulmi dan haka kuma anan duka wallahi rashin ganewa ne ga dukkan wasu jama'a ta musulmi akan haka wanda duk irin waɗannan labarai da kake ji a kafafen yada labarai wallahi galibin su labarai ne na ƙarya abinda aka ga dama shine ake gaya muku amma mai hankali in zaka auna da hankalinka wallahi zaka tabbatar da dukkan waɗannan labarai labarai ne na ƙarya sai abinda suka tace abinda suke so su gaya ma jama'a shi ne suke gaya dan haka kar ma ka bata lokacinka akan wannan kai ne sauraron Amerika kai ne sauraron BBC kai ne Jazeera da ina ne duka labarai ne na ƙarya abinda suka ga dama shi ne za su fito su fada to dan haka kasancewar wannan daula ba daular musulunci bace daula ce ta kafirci shi ne yace bainar rafida suna tsakankanin rafida wa bainar khawarij da tsakankanin khawarij sune yan tawayen musulunci kenan waɗanda suka kafirtar da Aliyu da jama'ar da suka goya masa baya sannan shi ma Muawiya suka kafirtar da shi suka kafirtar da jama'ar da suka goya masa baya suka ce gaba daya wato sun halatta a yake su dan haka su waɗannan khawarij suka ringa yakar Aliyu dan Abi Talib da suka ringa yakar Aliyu dan Abi Talib su ma Aliyu dan Abi Talib ya yake su shine ya fatattake su ya gama da su a lokaci guda Aliyu dan Abi Talib ya yaki ƴan Shi'a waɗanda suka yi shishigi game da shi suka ce Allah ne ya ringa kona su da wuta su ma waɗancan waɗanda suka kafirtar da Aliyu suka halitta jinin shi da dukiyar shi su wanda ake kira su khawarij Aliyu dan Abi Talib a lokacin nan su ma ya je ya yake su sune wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai ya ringa bayyana mana sifofinsu waɗanda manzon Allah yake cewa za su fita daga cikin addini irin yanda wato kibiya take fita daga cikin kenan kuri idan wanda daga cikin maka idan an halba wanda mutane ne masu tsantsar ibada suna da tsantsar ibada illa kasancewa shishigi suka yi a cikin addini suka ringa kafirtar da musulmi shi ko aqidar ahlus sunna wal jama'a baya halatta ka kafirtar da musulmi a sanadiyar ya aikata wani aiki na laifi sai dai in ya halitta haka duk wanda ya halitta abinda Allah ya haramta wannan ya kafirta amma su in ka aikata babban laifi shikenan mutun ya kafirta ya bar musulunci to waɗannan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihai manzon Allah ya ringa ba da sifofin su manzon Allah yake cewa ya hakiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi wa qira'atuhu ma'a qira'atihi yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajirahu yamruquna min ad-din kama yamruqu samu min ar-ramiya ayna malakitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran inda Allahi liman qatalahum yawm al-qiyamah sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa ba da bayani game da sifofin su dayan ku zai wulakantar da sallar shi tare da sallar su zaka wulakanta azuminka tare da azumin su in kaga yanda suke azumi zaka wulakanta karatun alqur'anin ka in kaga yanda suke karanta alqur'ani manzon Allah yake cewa karatun alqur'anin su baya wuce karan karma suna fita daga cikin addini irin yanda kibiya take fita daga cikin baka idan an halba manzon Allah yace duk inda kuka hadu da su ku kashe su yace domin a cikin kashe su akwai lada a wajen Allah ga duk wanda ya kashe su dan haka al-Imam Muslim Allah ya ji kansa ya rawaito hadisai masu yawa sama da fuska goma waɗanda suke bayyana sifofi na al-Khawarij kenan babbar sifar su sune masu kafirtar da musulmi a sanadiyar sun aikata babban laifi menene babban laifi kamar ƙarya kamar sata kamar yi da mutane kamar kwace kamar da sauransu akwai babban laifi wanda mutum in ya aikata ya kafirta, in baka kafirtar da shi kai ma ka kafirta kamar shirka. Duk wanda yake hada bautar Allah da wani, wannan ya kafirta. An gane ku? Illa kasancewar anan malamai suka ce dole sai an je an tabbatar ma da mutum, an yanke masa hamziri, in an tabbatar masa ya gidenawa to wannan dole ne a kafirtar da shi. To dan haka kasancewar su ne wanda Aliyu dan Abi Talib ya yake su, wanda wasu malamai suke dabbaka waɗannan hadisai akan ahlus sunna wal jama'a, sai su ce a ai sifofin ahlus sunna wal jama'a ne. Ahlus sunna wal jama'a wa suka taba kafirtarwa a sanadiyar yayi ƙarya ko yayi sata ko yayi kwaci? Ka koma ka karanci aqidar ahlus sunna wal jama'a. Kuma irin wannan kyautata sallah ibada ce, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah. Ka koma cikin littattafai ka gani. Ai anan kasancewar su anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su cewa ga sifofin su, sannan kuma ga babbar aqidar su shine kafirtar da musulmi. Kuma haka a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tamruqu mariqatun ala hina furqatin minan nas taqtuluhum awla qa'ifatayn bil haqq. Manzon Allah yace wata jama'a za ta fita daga cikin addini a lokacin da jama'a ta musulmi za su samu rabuwar kai. Manzon Allah yace amma jama'ar da ta fi dacewa da gaskiya ita ce za ta yake su. Dan haka Aliyu dan Abi Talib da aka samu ja'in ja tsakanin shi da Muawiya suka rabu jama'a biyu ana yakar juna. To Aliyu dan Abi Talib da waɗannan khawarij suka zo suka kafirtar da Aliyu, suka kafirtar da Muawiya. Aliyu dan Abi Talib shi ya je yake su. Wannan shi yake tabbatar da a yakin da aka yi tsakanin Aliyu da Muawiya, Aliyu su ne suka fi dacewa da gaskiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. To dan haka kenan ahlus sunna wal jama'a suna tsakankanin waɗannan jama'a biyu. Su ahlus sunna wal jama'a ba sa shishigi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kai su matsayin da Allah bai kai su ba, sannan kuma ba sa tauye haƙƙin su kamar yadda su khawarij, wato kamar yadda su khawarij suka tauye haƙƙin sahabban manzon, kamar yadda su rafida suka tauye haƙƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke la'antar su, suke zagin su. An gane ku? Kenan su khawarij sai suka wuce iyaka, suka kafirtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka hada tajinin su da dukiyar su. Su ma ar-rafida sai suka ware wasu daga ciki, shine Aliyu dan Abi Talib da ahlul bait da waɗanda suka mara ma Aliyu baya. Amma duk wasu sauran sahabbai sai suka kafirtar da su, suke zage su, suke la'antar su. To ahlus sunna wal jama'a sai suka dauki sahabbai suka aje su matsayin da Allah ya kai su. Kaga ahlus sunna wal jama'a sun dauki Aliyu dan Abi Talib akan cewa yana daga cikin fiyayyu a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma matsayin da ɗan shi'a suka bashi kan cewa ma'asumi ne, baya sako shi da iyalin gidan shi, har ma suka kai shi matsayin ilahiya cewa ubangiji ne. To wannan ahlus sunna wal jama'a ba su yarda da haka ba. Aliyu sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, iyalin gidan shi iyali ne masu daraja, su ne fiyayyu daga cikin al'umma. An gane ku? Sun cancanci duk wani haƙƙi nasu a basu. Dan haka kenan ahlus sunna wal jama'a sahabban manzon Allah gaba ɗayansu su ne fiyayyun halitta, su ne masu daraja, kuma gaba ɗayansu Allah ya musu alƙawari da aljanna. Ba ma bambanta tsakankanin su cewa wane yafi wane, sai abinda muke da dalilin da ya bambanta. Dalili shi ya tabbatar mana a cikin sahabbai gaba ɗaya huɗun nan su ne fiyayyu: Abubakar, sannan Umar, sannan Usman, sannan Ali, sannan kuma sai guda shida cikin goma kenan wanda aka musu albishir da gidan aljanna, sannan sai waɗanda suka halarci yakin Badar, sannan sai wanda suka yi mubai'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarkashin wannan itaciya, sannan kuma sai waɗanda suka halarci yakin Uhud da sauransu. Dan haka wannan dalilai ne suka bambanta cewa waɗanda suka yi kaza sun bi waɗanda suka yi kaza, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Kenan sahabbai gaba ɗaya mu ba ma cewa wane shine mai gaskiya, wane shine baya da gaskiya, kowanne daga cikin su kenan mai iya kokari ne, mai famar ya dace da gaskiya ne, wanda ya dace yana da sakamakon lada linki biyu a wajen Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda manzon Allah ya faɗa. Wanda ya kuskure, maimakon a rubuta masa laifi ba za a rubuta masa laifi, za a rubuta masa lada ɗaya a wajen Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah